ta zage magana idan an mata ba daidai ba, yana jin yana da kes a hannunsa, amma mu ana jin babu da kes. Haka muke kara zuzu, kowa ya zo ta kanmu, zuzu wani wanda yake jingina kansa ga mu, amma yana ga cewa ba mu da kabiya, ba mu da wani abu a hannunmu da zai sa mu yi magana. In mun yi magana akan abin da ya tafi tafiyar sunna a Kano mun yi laifi, to wannan makiyinmu ne, ba masoyinmu ba, wannan baya tare da mu. Ko da ya yi da'awar yana tare da mu, ba tare da ɓata lokaci ba. Zan nemi mai magana na biyu, a Sheikh Jafar Mahmud Adam, ya ci gaba da bayani.
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمعه، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وسيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا ينقوى مسلمين إن مخطيس ومسلم في السلام عليكم ورحمة الله. يا أنبتاء النبي إبراهيم، يا أنبتاء النبي موسى عليه السلام، ya ambaci Fir'aunan da ya razanar da waɗanda suka yi imani da Annabi Musa, ta la uqti anna aydiyakum wa arjulakum min khila wa la usallibannakum ajma'in, zan muku azaba wadda ba a taɓa yin irin ta ba a tarihi, yanke hannayen dama da kafafun hagu, sannan kuma a tsire mutum yadda ake tsire tsire a tugu farsi. Annabi Musa da kawo mu ta'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin, mun ga yadda Quraishawan Makka suka hadu suna tunanin ya za su yi da Annabi, din a kashe shi ne ko a kore shi daga gari ko a daure shi. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituk aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin, dukkan waɗannan ƴan adawa da annabawa ba su ci nasara ba. Mutanen Annabi Salihu ba su ci nasara a kansa ba, su ci nasara a kansu. Mutanen Annabi Hud wato Adawa ba su ci nasara a kansa ba, su ci nasara a kansu. Kamar yadda mutanen birnin Madina ba su ci nasara a kan Annabi Shu'aib ba, duk da karancin mabiyansa, shi Allah ya ɗora a kansu. Allah ya ba mu labarin yadda aka ragargaza su a jumlace, fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. التي قول ننتم اللي كنت دا ذنوب انسا دا ليف انسا دا تأدنت انسا لكن ذكي صورة جسيا دا الكثن في وقت جسيا بعدين يوم ما يباسدين كما دا الكثن سبا بعدين يوم ما يباسدين كما ba dan karfin su ba, bal nakazifu bil haqqi ala al batil fa yadmaruhu fa idha huwa zahid. Bangiji ta'ala na daukan gaskiya ya dora ta akan ƙarya, ta murƙushe ta, ta take ta, ta hanna ta sakat, a daina jin duriyar ta, ta bar wuri ta tafi. Don haka nan gurin suna yatarwa muke yi da cewa idan Ubangiji ta'ala ya baka sarauta sarawali, Ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa, Ubangiji ta'ala ya baka wadatar kuɗi, ko kai ɗan dangi ne, ko kai malami ne masani kana takama da ilimi, yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka don taimakon gaskiya, ba don ɗaurewa ƙarya girbi ba. Domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da kuɗinka da rawaninka da iliminka, sai Ubangiji ta'ala ya taimake ka, ya taimaki zuriyar gidanka, ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka, ya sa albarka a cikin su. Amma wallahi kai faɗa da gaskiya dan mulkinka ko dan rawaninka ko dan kuɗinka, sai Ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka, da kai da zuriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace. dan haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah madaukakin sarki ya baka. Wancan fada da magabta annabawa suka rinka yi da gaskiya, irin sa ne muke ganin sa yake mai metsuwa a nan kano. Tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa, muna da tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye mu kare ba. Amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana. Malam Abdullahi Saleh ya ambaci masallacin Tudun Murtala. Masallacin Tudun Murtala a shekarar 1988, lokacin da Abdul Karim Dayyabu yake ke shugaban Izala, ni da shi muka je muka yi mitin da Alhaji Umar Mai Burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya ba da masallacin ga kungiyar Izala. Amma aka razana shi, aka tsoratar da shi, bai yi ba har sai a lokacin da Malam Abdullahi ya bayyana, lokacin da ya danka din a hannun kungiyar Izala kuma aka samu bude masallacin. Kafin a bude, malam ya faɗa mana gurbe da kai masallacin Kandahar, masallacin Abdullahi bin Abbas na rijiyar lemo, lokacin da za a gina duk mun bi yadda ya kamata a bi don a cire sa. An shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar sa ce. Ni da kaina na je na samu wani daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano, na yi masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin da Allah a je a sa mana albarka. Ya yi murna ya nuna farin cikinsa, ya ce za a buɗe. Amma aka yi ta mana je ka dawo, tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne haske da muka gamsu cewa ƙarya ake mana. Muka bi dukkan hanya ta laluma na a buɗe masallacin, ba a buɗe ba. Mu kuma sai muka zo muka bi hanya irin ta mutum mummun da ta laluma ta ki, aka buɗe masallacin, yanzu ana sallah a cikinsa. Wannan masallacin lokacin da muka fara kamsu salawata a cikinsa shekarar 1995, muka buɗe wannan makarantar ba irin titi-titin da ba a yi ba, a kan a haiƙi ƴan daba, a haiƙi ƴan wane ne, a zo a rusa masallacin, a zo a ƙona masallacin, a haɗa kai da waye, Ubangiji Ta'ala ya kunyata su. Yanzu ga masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da shi, sai da su rarrafe. Idan muka sake komawa tarihin baya, kun sani dai a cikin shekarar 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a Gwammaja ɗan majalisa, wadda bayan an gina ta kehunan tsarika suka zuga mutanensu da 'yan tauri, aka je sai da aka rute ta, aka haɗe ta da ƙasa. Muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene, sai da muka mayar da ginin yadda yake. Muka sanya kyauri, don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini, sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a baka diya a karɓa. Muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen. Wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano. Aka tattara mu aka kai mu gaban shi, muka tattauna aka yi duk abin da aka yi. Karke dai ba a ci nasarar kwacewa ba, diya aka biya mu. Kuna sanar da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban. Gidan Alhaji Yusuf Abdullahi Kofarwan bai kun san wannan. Kun sani nan wajen Jakar ba irin rigimar da ba a yi ba. Kun sani a Gwammaja kwana-kwanan nan masallaci ne da kamsa salawata aka gina, amma 'yan tsarika sun je sun zuga magoya bayan su sun rusa masallacin. A yanzu haka masallacin a ruje yake. Bayan an buga shari'a a kotu ta ba da izinin a gina, su kuma suka hana, suka je an gina kuma suka rushe. Kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro, suna cewa su sai dai a mayar da masallaci shago, amma ba su yarda ba a ce masa masallaci. Har yanzu rigimar tana nan, duk wannan a cikin nan Kano ake yin ta. Kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan sani mai nake tsakanin shekarar 1985-86. Aka rufe mana masallaci na kamsa salawati, aka hana mu sallah. Laifin shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah karfe ɗaya. Karfe ɗaya, saboda haka mun sabawa gari, an kawo sabon addini da su ɗayan nan garin sun ce ma wajen na aba na alazalika. Ba mu samu iyayenmu a kan wannan ba. Aka kulle masallacin, mutane suka rika kashi a sai da muka tashi muka yi yunkuri, rana tsaka muka ba da sanarwa, muka ce muna neman duk wani adadin sunna. Billahi lazi a lokacin da muke magana adadin adadin sunnar Kano na wancan lokacin bai kai 1/10 na ahlus sunnar Kano yanzu ba. Muka yi kururuwa, muka je wajen, muka fara sharar masallacin karfe 11:30. karfe ɗaya an gama sharar masallaci an so tabarmi an sa aka kira sallah muka yi sallah a tsara muka sai an bude har yau ana sallah a cikinsa. Da kuma masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi yan kwamishin sa ahlus sunna ba ɗan bid'a ahlus sunna aka zaɓi limami ahlus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a Qur'ani a hadisi a fiqhu yace yayi ya jinjina a sakelin sana'o yace nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da kofin ta a hannunmu yace ya tantanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce basu yadda ba sai dai a nada Yusuf Ali shine liman Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin mu masallacinmu kuma a ce shi za a ba dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai ɗaya bisa goma cikin abin da aka mana cikin kafi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci to mu ba 'yan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Gambia mu 'yan gudun hijiran su ne wanne waɗannan ababai ya 'yan uwa musulmi suwaye suke mana wannan ababai farko dai gidan sarauta na Kano don kullum can ake kai mu kara a fada ake mana wannan abu ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin tinta zuwa ya'un tinta ko a zuwa z tinta makiyanmu ne akwai masauyanmu akwai waɗanda suke goyon bayan gaskiya da adalci akwai waɗanda suke tare da gaskiya mun san wannan ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan amma akwai makiyanmu waɗanda suke nuna tasirinsu a gudanar al'amuran da ake a fada wanda idan har ana so al'amuran su gyaru sai an danye tasirin waɗannan mutanen dan za su jawo wa fada za su jawo wa sarauta rikici da addini kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma ya kai lafiya dan haka muna yin kacebi muna fadakarwa muna jan hankali muna amfani har yanzu da uslubi na hankali na dukkan mai hankali zai fahimce shi mai adalci mai san gaskiya zai fahimce shi ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba muka dore har muka kai haka a yanzu kuma a ce za a hana mu ci gaba dan haka ya kamata a yi hatara fada ta tsaya abu kallo na adalci duk abin nan da ake fakara ake iyaye domin mun riga mun sani a tsarin mulkin kasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria baka isa ka gina masallaci ba sai fada ta amince babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya kamar yadda babu inda aka ce Obana Benin sai ya amince za a gina toci a jihar sa babu inda aka ce haka mai toci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili ya nemi izinin gini a duba tasawirin ginin sa amince ya zo kuma ya gina amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu mu je mu ce su zo a yi bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su damar ba a constitution an kwace musu ita amma mu muna so mu dawo musu da ita amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su su kima na adalci wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa ba mu kare dokar kasa ba ba mu kare dokar jiha ba ba mu kare dokar karamar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne ya samo asali daga daula Usmaniya barkushin abin da daula Usmaniya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa, amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan. Idan ba za a yi mana adalci ba, wallahi tallahi babu garanti din za mu ci haka. Babu, ba za mu yi wa wani alkawali ba, ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba. Ba za mu ci gaba da yin biyayya kan haka ba. Na biyu, daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu, gwamnatoci na jihohi daban-daban. Wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a Kano, an yi gwamnatoci na baya da dama, kuma kowanne mun ga irin rawar da suka taka, kuma kowanne mun ga irin salon adawa da suka ɗauka da mu. Kasancewar wani ya yi mulki jiya ko shekarun jiya ko shekarun jiya wancan, ko na farar hula ko na kakin soja, kuma ya cuce mu ko ya shiga haƙƙinmu, ba za mu manta da shi ba, muna tare. Sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah, to mu ma sai mu yafe na ɓangarenmu. Amma muna tuna da adawar da kowa ya yi da mu, ba wanda muka manta da shi. Dan ba mu zama gidadawan da za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya, ba mu kai wannan gidadancin ba. Da hankalinmu da wayanmu ba wai haka muke tafiya da ka ba. Saboda haka gwamnatoci sukan su kuma wai abin da suke gani shi ne wai 'yan ɗariƙa suka fi yawa. Ka san ko da a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke bai wa gwamnati shawara, suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati. Dan me za a ce ma sai an kula da ahlus sunna mutanen da ba su wuce kashi ɗaya cikin huɗu ba na al'ummar Kano? To a nan inda gidadancin yake, wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba, a nan inda gidadancin yake, jam'iyya ake yi, ƙuri'a ake ne ba. Kai ɗan siyasa ba ka da sha'awar kai hasaran ƙuri'a ɗaya ta mutum, balla sanar ƙuri'ar adadin wannan da suke nan a halin yanzu ba. Mu fanin a cikin yanzu ba mu kenan ba, waɗansu ma ba su samu labarin taron ba. Ko mu nan a ciki akwai mu mutum uku, akwai mu mutum huɗu, a ƙuri'u biyar ne a gidansa, akwai mu 'ya'ya baligai maza da mata wajen ƙuri'a 17 ce a gidansa. Idan ka haɗa 17 to mutum 5,000 ƙuri'a nawa kenan? Me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko ɗan adawarka ya ci nasara akan ka? Ƙuri'a ɗaya fa, duk abin da ya karu akan ƙuri'a ɗaya na fi lafi. Amma wajibi farillar ita ce ƙuri'a ɗaya. Idan shi yana da ƙuri'a 51 kai kana da ƙuri'a 50 fa ya kayar da kai. Idan shi yana da ƙuri'a 49 kai kana da ƙuri'a 50 ka kayar da shi ba. Ɗaya kike ne ba. Ashe mai wayo cikin 'yan siyasa shi ne wanda baya son ya yi asaran ƙuri'a ɗaya ma, baya son ya hasarata, ballanta na ya hasaran miliyoyin ƙuri'o'i. To wai abin da ake gani tunda mu minority ne kuma galibinmu baki ne, to shikenan sai a danne mu. Idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa. To irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi na kallon waye fi yawa shi ne abin da yake sa suke goyon bayan wancan yaki da ɗariƙa suke da mu. Daga nan sai ɓangare na uku, sai hunan ɗariƙa. Su kuma sai hunan ɗariƙa abinda suke karewa kashin miyar su, gidajensu, kuɗaɗen shiga da suke tatsa daga hannun mabiyansu. Akwai shehun Tijjaniya ko shehun Kadiriyar da kila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan 30 ko miliyan 40, amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan 5 ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗariƙa don rashin adalci. Ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa, ya kai shi Hajji ko Umara a kowane wata, a kowace shekara, a kowane lokaci ya so. To sai da awar sunna ta zo, sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna, kuma in sun gane sunna sun daina wata hidimar ta shehu, sai hidimar addini, sai gina masallaci, sai islamiya, sai taimakon da'awa, sai bugan littafi, sai yaɗa sunnar annabi. To su kuma ana yin haka suna jin haushi don yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu. To don haka sai su haɗu, sai su yi rawani, sai su je fada su faɗi su yi sujada, su ce ai an ci mutuncin sarki, an ci mutuncin wane ne, su je gidan gwamnati su yi ƙarya, su ce an ci mutuncin wane ne. Don haka su dai su ne da jama'a, kuma su idan an matsa musu ko idan an ɓata da su ko an ƙyale ana zagin waliyin su, bala'i zai faru a kan ƙasa, za a yi masifa. Su kirawo marijansu su zuga su, su yi musu ƙarya. Abin mamaki, abin mamaki, su yi maka ƙarya kuma ka bi su. kasa wasu ta bayyana a gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin Shawwal shekara ta 1427 muna cikin watan November na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan karan sai kace babu wani gida da ya shahara da tarika wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma karan sai kace babu wani gida na sunna wanda kuma akwai dan tarika a cikin sa babu wannan gidan ko ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bid'a na sufanci na bandiri da kida na tijaniyanci babu gidan da babu da hukunci a cikin koma ta ko na miki a faɗa mana ki wannan mutilan da muke cikin shi za ku iya ga saboda su muke muku kara amma ba dan haka ba ku da kashin ku ya buɗe da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu qiyamul layl masu karatun qur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoron sa ba yi da komai ba yi da karama da shi da tsumma uwa ɗaya ba da dan haka ya kamata su gane cewa babu tsoron su muke ji ba maganar tsoro a cikin wannan labari waɗannan bangalori guda uku masarauta shehunan tariƙa gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne shehunan tariƙa ke amfani da su don yakar mu saboda haka muke kiran kowa ya shiga taitayinsa bisa ga haka duk wani yunkuri da za a yi na a kwace wannan masallaci na sabuwar gandu daga hannun ahlus sunna a baiwa ƴan tariƙa wallahi tallahi sai inda karfin mai kari ba za mu taɓa yarda da wannan ba saboda menene dalilanmu dalili na farko me yasa mu kada ake kwacewa masallaci me yasa ba a kwace na intijaniya a bamu ko a kwace na yan kadiriya a bamu amma sai a ce za a kwace na baba a intijaniya ko yan kadiriya to wannan ya kamata su san cewa lokacinsa ya wuce dalili na biyu wannan masallaci ba ku kuke magana akan rigimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacinmu ne ga takardunsa a hannun malam Abdullahi Sale Pakistan daga a gani mallakarmu ne yaya za mu gina masallaci a zuwa kawo mana wani ɗan ɗariƙa a cikin mana limanci yaya za ka je ka auro mace ka biya ta daki an gama buɗa an kai ta ɗaki sai wani ya zo ya ce shi ya fi ka sanin abin da ya kamata a yi a ɗakin dalili na uku wannan mutum da aka sa waya a ce ya zama limanci shi kadai ma in yayi sallah matakar da wannan aqidar ta zuciyarsa sallah sa bata yi ba wannan tana yawa da limanci shi kadai ma in yayi saboda me na farko kuna tifauci ya rubuta Allah wasika ya faɗa wannan kowa ya ji na biyu ya rubuta a cikin wasika ta MFIM ya ce su ci gaba da tsara fim ci gaba da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunnan tashi annabawan Allah duk 'yan wasan kwaikwayo ne yace in kana son hujja ga hadisi na bi cikin arba'un hadis na malaika jibril da yazo a sifar wani ba kauye wani mutumin kauye yazo wajen gaban manzon Allah ya shadidu bayadu siyadi shadidu sawadi shari la yura alayhi asaru samari da waye yace kaga duk wasan kwaikwayo ne dan daga karshe yace kun san wanda yazo suka ce ba mu sani bai ce fa inda hujja jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kan wannan yake ce dan annabawa wai ɗan wasan kwaikwayo ne wannan musulmi ne ko arne to dan me za a san arne ne mai ɗaya kenan dalili na uku mu ba mu manta ba in kun manta wannan Yusuf Alifa aka tara malaman Kano Ibrahim Umar Kabe yana ciki yana nan da rai shine shugaban council of ulama Malam Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai da duk suwa ne ne jijiyo kasir yana da audio kasir na nan aka kawo ababen da suke nuna riddarsa aka ta zange ba malaman sunna ne suke masa wannan ba ko dai ɗan dariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma dariƙa ba ma izala wanda suke tsakiya jemagu su suka tara shi suka ce abin da yayi ba daidai bane ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abinda malaman da ta aminta da su suka yi domin muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tubal sama kafin a yadda da musuluncinsa ba ma nemancinsa ba masallaci namu ne mu ne muke da ikon anyar liman mu nemi wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga in bai shiga ba ko mu shiga ba da sallanmu mun tabbatar babu inda a cikin Bukhari ko Muslim aka ce in ka naɗa liman ba aminta da shi ba limaminka bai yi ba babu inda aka ce dan fada bata amince da limancinka ba sallah ba ta yi ba amma muna girmama fada ko muna fatan za ka waiwaya da daina karɓar shawaran ɓata garin da suke fada munafikan da suke fada zindikan da suke fada wanda mun san su a karɓi shawarar adalan da suke fada mutan kirkin da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karɓi shawarar su amma yanzu dan Allah mu abinda ma muke so a faɗa mana menene matsayin dan takare a fadar sama ya sunan sarautar sa waye dada to shi kuma atuwa waye kare da gudun layya me ya kai shi fada kar ku manta saboda wannan kikigin nashi fa mu da muke kallon tashoshin yana yaka labarai na kasashen waje mun ga shiri da gidan talabijin na Al Jazeera suka yi game da Najeriya musamman kuma Kano da Arewa da aka zo nan Kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene wanda ya je yana magana da wakilan Jazeera shi wannan dan takare ce shine wazirin Kano kuma wannan aka yada duk duniya ta gani wanda mun tabbatar fada bata san wannan ba kuma gidan wazirki ba su san wannan ba to su sani ya je ya yi ƙarya ya ce shine wazirin Kano mu mun gani wallahi tallahi yayi kuma an sa a gidan talabijin na Al Jazeera idan kana so ka shiga internet ka zakulo file din zaka gani saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano muke kira ga dukkan wanda yake da tsayawa a fadar Kano cikin dattijan da muke girmama su muke ganin mutuncin su muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano cewa su yi izina da bargurbin da suke cikin su suke nema su jawo wa fada bakin jini da rigima yayin kuwa abu na ƙarshe sun da an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala hanya ta farko a yi mana adal yadda aka kyale wanda ya imani da sallah a makabarta ya je ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta yadda filin da muke kwallo a kofar mata anan na koyi mashin anan na koyi keke tun tsakankanin shekarun 1974-75-73 aka je kawai aka shata aka bai wuce hutujani aka ce masallacinsa ko muka yi shiru ba mu ce komai ba to mu ma wajibi ne a kyale mu gina masallatanmu matukar za a hana mu to su ma sai a hana su kai mu abinda muke bukata daga fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka dan me yasa wani mutum ce kadai yake tafsiri a fadar Kano ba mu ce a kwace a bamu ba a raba gida uku goman farko Tijaniya goman tsakiya Kadiriyya goman ƙarshe sunna idan ya so a sa a rediyo da talabijin kowai gani a bambance tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakiya wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan ta yi adalci kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi, tsakanin mutum da mutum mutumi. Muna bukatar adalci a ba mu dama yadda ake ba su dama, amma zalunci ne a ba su dama mu a hannun. Abu na biyu da zai kawo walwala wannan matsala bayan adalci da gwamnati za ta yi mana, da gidan sarauta za su yi mana, sai kuma a zo a yi su dai bankwariya ta fuskar dalili, su shiga rediyo mu shiga, su shiga talabijin mu shiga. Ka san da har zuwa 85 har zuwa ma ƙarshen 80 ba wani ahlus sunna da zai shiga gidan rediyon Kano ya yi magana. To amma alhamdulillah an yi walƙiya, kowa ya ga kowa. Yanzu sunna ta zama hantsi ne ga gidan kowa. To wannan damar a bayar da ita a gwamnatance, muna da haƙƙi a rediyon Kano don mai ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu. Mu ba sa muke mu shiga mu zage su ba, mu shiga mu fita sunnar annabi. Don mai suke shiga suke tatsuniya, mu ba sa mu za mu yi ta zo mu ji ku ba, za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati. Muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu a yi mana adalci, a bamu dama mu yi zubeban ƙwarya ta fuskar dalili da dalili, hujja da hujja. Sannan abu na uku, mu da su kowa ya tsarkake niyya, ya yi wa'azinsa, ya faɗakar, ya ja hankali, ya tara muridansa, ya ji tsoron Allah, ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so, manzo Allah yake so. Kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah, in akan gaskiya nake Allah ya tabbatar da ni, ya akan kuskure nake Allah ya nuna mun daidai, sai wannan addu'ar mu ci gaba da yi, lalle za a gane bakin zaren idan an yi haka. Maganar ƙarshe ya yi kuwa game da wannan masallaci, game da wannan masallaci na sabuwar gandu, inda fadar mai martaba sarkin Kano ta nada Malam Muhammad Nazif a matsayin limami, wannan masallaci namu ne mu ahlus sunna, mallaka sana hannunmu, an yi shi don juma'a, kan haka aka karɓi taimakon mutane, kan haka dukkan kowane memba na kwamiti ya yi, kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi a kai. Wannan masallaci da izinin Allah sai mun buɗe kayanmu, za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo, za mu yi shawara don an ce wa amruhum shura, za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau, za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi, amma duk wanda zai kaucewa shari'a, shari'a ba ta ce a girmama shi ba, kar ya tsammanin girmamawa a wajenmu. Za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci, sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci, insha Allah ta'ala, insha Allah ta'ala, sha'a man sha'a wa aba man aba, sha'a man sha'a wa aba man aba, kuma me ta sha'a man sha'a wa aba man aba, sha'a man sha'a wa aba man aba. Allahu akbar. Jama'a saurara, a saurara jama'a, a saurara, a wannan haɗuwa tamu akwai malamai da shuwagabanni da waɗanda ake tare da su cikin aikin addinin musulunci na kafa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, da yaya ta ta a cikin wannan a wannan gari na Kano da sauran kuma jihohi na Najeriya. Waɗanda suka halarci wannan guri daga cikin ƴan uwa suna da yawa, ba zan iya faɗar su duka ba, zan faɗi wasu, amma duk wani wanda kuka sani ana tare da shi, ana gwagwarmaya da shi a sunna, to ya halarci wannan taro namu, ya zo domin a nuna an karɓi wannan ƙalubale, an karɓi wannan gwagwarmaya, kuma za a shiga cikinta ba tare da ja da baya ba. A wannan taro namu akwai babanmu, uba gare mu, Dr. Aidi Ibrahim, Dr. Ibrahim Dr. Ahmad, akwai kuma Malam Abubakar Umar Rijiyar Lemo, imamun masallacin Abdullahi Dan Abbas wanda aka fi sani da Kandahar, akwai Malam Aminu Ibrahim Daurawa, akwai Dr. Bashir Ali Umar, imamun masallacin
Uhud na Naibawa, akwai Malam Nazisi Inuwa, limamin masallacin Gwandu, akwai Malam Abubakar Husaini, akwai Malam Abubakar Husaini, akwai Malam Abdullahi Jitso, mataimakin limamin masallacin Sahaba, akwai Malam Abdullahi Garangamawa wanda shi ma mataimakin limamin masallaci ne, akwai Malam Ali Ali, akwai Malam Sani Ashir, akwai Malam Abdullahi Yankaba, da wasu da dama wanda wanda ka sani, wasu na hango su, wasu ban hango su ba saboda suna lungu. Duk wanda ka sani ana tare da shi, ana gwagwarmaya da shi ta sunna, ya halarci wannan guri ganin cewa lokaci yayi mun bata wasu lokuta wajen gyaran su fika. Masu taliki da muke da su ba za su samu shiga duka ba, za mu faɗi, za mu wadatu da wasu daga cikinsu, saura kuma za a ci gaba da jin jawabansu a darussan da suka saba yi. Na farko wanda zai mana taliki akwai Malam Muhammad bin Usman wanda bai samu halartar gurin ba, Dr. Bashir Ali Umar zai wakilce shi ya yi mana taliki na minti bakwai kacal. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المتكرم ودياق الله متوفيقين سركي دا يتارى مؤونا وجه domin mu karfafa gaskiya kuma mu damarar yaki da ƙarya. Kuma muna godiyar Allah madaukakin sarki da ya sanya mu a cikin madiya al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rayar da mu a cikin wannan al'umma mai albarka, ya ɗauki ranmu a kanta a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi da suke akan tafarkin magabata na gari. Ba abinda zan faɗa illa nanatawa kawai, domin duk abinda ake buƙatar faɗa an faɗa, an yi ta'fili, an yi tafriyar. Abinda kawai nake so na jawo hankalin ƴan uwa shine wato muhimmancin adalci a rayuwar ɗan adam. Adalci shine abin da ya tsaye da halittar sama da ƙasa, kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira mu mu'minai, mu waɗanda yake ya zaɓa a cikin halitta baki ɗaya, da mu zamanto masu tsayawa ƙyam, muna shaida ga Allah akan adalci, kar mu karkata akan adalci, sawa'un muna mu'amala da masoyi ne ko muna mu'amala da maciji. Muna da kyakkyawan misali a rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rene su, da idansa akan idansa suka taso, shi ne yake saita su akan tafarki madaidaici. Akwai Abdullahi ibn Rawaha, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya shahada a yakin Mu'ta, sha'iri, fasihi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi kan ya rinka ya je wajen Yahudawa ya rinka karɓo kasan musulmi na noman da suke mutu a Khaibar. Da Abdullahi ibn Rawaha ya je, suka nuna masa ga kasan musulmi, ya je ya karda don iya nawa iya adadin dabinon da suka noma, wani rabo ne zai zamanto na musulmi, wani rabo ne zai zamanto na Yahudawa, da yaje yake ce musu ya ku Yahudawa wallahi ba mutanen da nake kiyayya da su nake kin ganin fuskar su a bayan kasa irin ku amma kiyayya ta gare ku ba za ta sanya ni in cuce ku ba kiyayya ta gare ku ba za ta sanya ni in cuce ku ba sai Yahudawa makiya Allah amma suka faɗi gaskiya suka ce